بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول مع الله تبارك وتعالى بسيك داود مونا درسي بايان كتري وعلى أكسامه مثل darasin namu cikin riyadu salihi da ne sharhin da Husaini ya yi, kuma za mu tashi ne a kan sabon babi a juzuinsa na biyu, wato muna shafi na 15, kuma muna babin da zai yi magana a kan babu taharibin sunni wal amru bi raddil mazalim, wato babin ne yake cewa zalunci haramun ne, sannan kuma wanda ya zalunci ya mayar da haƙƙoƙin da ya zalunci mutane sannan a karɓi shi. Kafin mu shiga babin, akwai tambaya da aka turo mana ita, kuma tambayar mace ce ma'aikaciyar gwamnati, tana tambaya a kan cewa suna tafiye-tafiye da ma'aikata 'yan uwanta, mai gidanta kuma yana ce mata tafiya babu muharrami haramun ne, saboda haka yanzu tana neman bayani ta yadda malam ne zai ce a kai. Shi ne tambayar na farko. Dai aikin gwamnati kasar kunta gaba daya ya zo ya tarar da shari'ar Allah ne, ba shari'ar Allah ne ta tarar da shi ba. Idan kuma ka zo ka samu tsari, kuma ka yi imani da tsari, to za ka bi tsarin ne, ba tsarin ne zai dawo ya bi ka ba a kan yadda ka samu. Na ga aikin gwamnati ya zo ya samu al'umma a bisa tsarin da Allah ya tsara masa, ko dai ɗan adam ya bi tsarin Ubangiji ya samu sauƙi, ko kuma ya kalli aikinsa ya ta bin aikinsa da bi tsarin Allah ba, sai su gamu da Allah. Wannan shi ne gaskiyar magana. Duk neman kuɗi da ake yanzu a duniya, neman kuɗin ya zo ya tarar da shari'a ta shimfiɗa ƙa'idojinta ne. Wanda ya ga zai iya bin tsarin Ubangiji a kan neman kuɗinsa ya bi, sai ya huta. Wanda kuma ya ga cewa ba zai bi tsarin Allah ba, zai bi tsarinsa ne na neman kuɗi, ko da akwai riba ko da akwai haramun, to ya shirya wa kansa zai iya ɗaukar nauyin duk abin da zai biyo daga mahaliccinsa, shi ne Allah. To ita mace ya aka yi tsarin aurenta? Wannan kuma ya kake da wataƙila za mu yi magana, don na ga wani wata tana maganar auren ma bai zaba ko? Na ga dai kamar ana wannan magana, to amma duk kafin na zo kan wannan, bari na yi magana a kan wannan. A matsayin da Allah ya tsara tsari da kuma yadda manzon Allah ya tafi da shi, ya ɗora wa mace ta yi biyayya wa mijinta a lokacin da mijinta ya zo da duk abin da bai saba ma shari'ar Allah ba. Idan ya zo da abin da ya saba ma shari'ar Allah, to an ce kada ta yi masa biyayya, saboda laƙa aka yi maka lokacin da ma ake da fara. Sannan idan za ta yi tafiya akwai ƙa'idoji, kamar yadda idan za ta fita akwai ƙa'idoji. Allah ya faɗa ta cikin Alƙur'ani, Allah ya turo shi ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, mutane su rufe idanuwansu a lokacin da suka ga matan da ba nasu ba. Doka ce ko? Ko ba doka ba ce? Sai ya ce wa qul lil mu'minati, su kuma mata a gaya musu su ma yaghuddu min absarihim, su rufe daga idanuwansu. Su kuma sai Allah ya bayyano da wata doka, ba bayan sun rufe idanunsu sai aka ce wala yubdina zinatahunna eh mun muke wannan waya farma furoja gudu ai muna son tunda maganar ki tace an gane su ma mazajen an ce su tsare farjojin su ai ba mu kawo shi to saboda haka an ce kada su bayyana adalansu illa li buhulatihinna sai ga mazajensu ko ƴaƴan mazajensu ko yayinsu mata ko kannansu maza ko yayinsu maza ko yayinsu mata ko kannansu mata an gane ko ko mata ƴan uwansu wannan duk doka ce Allah ya bayar me Allah yake hanawa ne na cewa kada ta bayyana adanta sai ga waɗannan waɗannan da muka ambata wanda Allah ya ambata dan ta bayyana adonsu adonta ba za ta ba su sha'awa ba kuma ko da in ta mace ta bayyana adonta ga ɗanta bai ba wani abu mijinta kuma dama halattaccen abu ne dan ta burge shi aka sa ta bayyana don dai idan za ta fita tana jin wannan ka'idar tambaya ta farko tukunna ba ma maganar wai tafiya da wani ba a wajen fita ɗin ma tana jin waɗannan ka'idojin kun dai ba da jin magana mace sai ma'aikaciya ta gwamnati ko yanzu idan za ta fito tana jin wannan ka'idojin ba mu san ta ba to amma Hajiya kina jin waɗannan ka'idojin tunda dai ba mu san ta ba ai watakila za ta ji Hajiya kina jin wannan ka'idojin ba kya bayyana ado idan za ki tafi office domin aikin ki ya samu tsarin Allah ne a kai tsarin Allah kuma ya ce kar ki saka ado haka ne kada ba ku ji haushi na ba saboda ni tambaya ta akai kuma amana ce dole in faɗa ko ba haka ba ce amanar ilimi ne dole in faɗa ko matarka tana zuta da aure ko ba ta zuta wannan kai ka jiyo ni ba gwana don tambaya ta akai kai ka jiyo wallahi saboda haka idan ta bayyana ado ta yi ne ta yi haram za ta ce ma in ka ce laifi ne ma wata za ta ɗauka da sauki ne ta yi haram ne kawai saboda adon shi yake jawo wasu matan har turare suke shafa su tafi ofis kuma Abu Hurairah cewa ya kawai ta yi zina duk da ba ta yi zina a hakika ba maganar addini ne ni ba magana ta wace malam ga daina wani gulma in na ka fito ka fara kawai ka fara ba wani magana da za ta yi tana gada da wani a gefe kawai zan gaya ma iya gaskiya ta ne tafi a gona in ka ga dama ka yi ka ga dama ka bari an gane to sai ya zo kuma idan za ta fita anguwa sai ta saka tufafi na me na hijab ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Allah ya kira annabi cewa ya ayyuha annabi alqur'ani fa suratul ahzab yace ya kai annabi gaya wa matanka da gidansa kenan aka fara ko wa banatika gaya wa ƴaƴanka mata ba ƴaƴanka maza ba ƴaƴanka mata saboda su ne dokar ta shafa yanzu kai tsaye duk wata mata wannan dokar ya shafa ta kai tsaye sai ce wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai ban sani ba ko Allah ya sa Hajiya tana cikin matan mu'minai don na mata wannan fatan to idan tana cikin matan mu'minai Allah ya ce waye yudunina alaihinna min jalalihinna akwai abin da ake kira jilba wata riga ce ita ba ta bayyana ado wanda take rufewa daga kan gashin gira har zuwa ƙasa ita ake kira jilba to sai Allah ya ce su saka wannan tufafi malamai kuma da suka zo suka ce sharaɗin ta shi ne ta saka jilba kada ta yi kama da tufafin kafirai kada ta yi zamanto yaji ne mai tsada na shuhura kada a sa masa turare kada kuma ya ɗame jiki ya zamanto mai faɗi kada kuma ya zamanto na ado ne ya zamanto duk wanda ba ya kalli matar da wannan sutura zai yi nesa da ita saboda tufafi ne wanda suke gurtuntuna ai ka san dawa gurtuntuna ko ba a cika saka ta cikin dawa wanda suke ba gurtuntuna ba wa ya san dawa gurtuntuna ya matsalar ku kenan dawa in ta tashi nuna ta kan yi nuna da kyau sai ta fitar da kwayoyi masu kyau za ka ga wata kuma ta fito da baki-baki da kura-kura da wane da burtuntuna to tsame ta aiki daga ciki to ita idan za ta fita kada ta yi kyawun matsar dawa ta yi kama da burtuntuna wanda ba za a yi sha'awar ta kun gane ko? To ina da dai anguwa haka za ta yi mu ba mai magana akan aikin ki ba amma da abin da Allah ya ce inda ki fita kirin kai to idan an zo magana tafiya kuma dole ki tafiya da muharram dan manzo Allah cewa idan ba ki kai imani da Allah Allah ta hajjiya ta yi imani da Allah idan kin yi imani da Allah to idan za ki tafiyar da ta kai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku manzon Allah yake baya halakta ki fita sai da muharram kwalif ɗinki da kike tafiya da zuwa ma'aikata abokan aikin ki ne waɗannan ba muharramai ba ne muharramin Allah yake naɗa shi ba wani mutum ne yake naɗa muharrami ba saboda muharrami ko zai zama ƙani ko ya zama babanki ko ya zama ɗanki ko ya zama wanki ko ya zama to babbanki ko ya zama to ƙanin babanki shi ne babba ko to wannan su ne Allah ya naɗa don watakila kawo ma ana da maganganu a kansa duk dai kawo ba zai auri tun yarsa ce to ko kawunki kenan waɗannan Allah yake naɗa su ba a kasuwa ake zaɓo su ko ba a ofishin gwamnati ake zaɓo su ko a ofishin gwamnati ake zaɓo baba sai kin fara aiki sannan sai ki zaɓo babanki a ofishin gwamnati ko ki zaɓo wanki shi yasa nake muku muharrami Allah yake naɗa shi ba ba mace ne take naɗa shi ba aikin gwamnati yake naɗa shi to da ka duk waɗannan da kike tafiya da su a matsayin haramun kike yi shine gaskiyar magana ni ba ruwa na wallahi dole in gaya miki gaskiya ko ki yarda ko kar ki yarda wallahi ita ce gaskiya waɗannan duk da kike hulɗa da su kike maganganu da su ba maganar aikin ba wata magana ce ta daban ku shiga mota ga kwankwason ki ga kwankwason director ko ga kwankwason ki ga kwankwason kwalit ya je ya kwalit da haram da kallo da tunani ba abin da baya ne da sanin Allah malam ya halitta mace ya sa wannan tsaro da sanin sa ala ya da man khalaq a ce wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba Allah ya san fitinar da ke ciki shi yasa ya toshe ko ba haka ne ko kuma ana samun wannan cin amanar ko ba a samu ana samu ko to sai a kiyaye shi Allah ya ce ai ba za ki tafiya ba dole sai da muharram wannan matsalar ta tashi daga mace mai aikin gwamnati mata ta fi har wacce take tafiya makka a wurin wasu malaman a makka ne malamai suka dan samu sabani malikiya suna kallon in an samu arrakab jama'a amintacciya wanda aka yarda da ita to za a iya danka amanar matar a hannunsu ta gire su tunda jama'a ne dubbai wannan ma malikiya ne suka yarda amma wasu malaman masabobi ma wasu ba su yarda da wannan ba kawai in ba ta da muharrami ba zuwa makka makka fa aikin Allah za a yi wani komanda a zamanin manzon Allah zai jagoranci aikin yaƙi da Allah ya ce mun naɗa ka ka jagoranci wannan rundunar ka tafi da ita a je yaƙi sai ya ce wa manzon Allah ya ce yanzu haka matata tana cikin son hanya za a tafi aikin hajji da ita da wata jama'a manzon Allah ya ce mun sauke maka komanda titin ba za ka yi ba kama hanya ka bi matar ka ku tafi da ita saboda kai ne muharrami idan ya kai aka kai ne kake tsammani na ga wani baya son ayi magana kuma ko ba ka so sai na yi ta wani auren ka yana tsaki sai dai ta tsaki a banza saboda tambaya ta ake kuma dole in faɗa wannan ita ce gaskiyar magana malam yawa kaga wannan ma za a ga ce ai ya dawo na dawo wannan ya dawo tun da ya tafi ba mu ji wannan ba yanzu kaga ya dawo na dawo da wancan ɗin yaushe ka dawo jiya da daddare to saboda haka gaskiyar magana hajiya matsalar ku ma'aikatan gwamnati tana da girma a gun abu akwai wani littafi da wani malami ya rubuta wai mas'uliyatul mar'a fil 'amal, abin da ya zama wajibi akan mace idan za ta yi aikin gwamnati. Ya kamata da ku nemi littafin dole ne da larabciyar rubuta, kuma littafin baya wuce jari kamar da yi ko da 20 haka. Za ka iya karanta shi a cikin dare na yannan a inda ya karatu na da ya zaka karanta mana da zai hana. So a nemi wannan littafin ya yi magana a kai mas'uliyatul mar'a fil 'amal. To hajiya wannan shi ne, idan zan faɗa miki wannan na faɗi abin da shari'a ta tabbatar, amma idan shawara zan baki to ki daina tafiya da wasu mutane ba mu haɗu in shawara ce, saboda ki bi Allah shi ne yi miki alheri akan komai sama da abin da za ki samu a duniya, watakila abin da za ki samu ya iya zama miki cikas wajen shiga aljanna. Amma idan kika bi Allah direct za ki tafi aljanna. Ya rage naiki. To sai na biyu akan wani keke kute da daga ana kai, saboda maganar wannan auren ka tuna mana har wata wai ko kamar ana cewa tana cewa ita ba za ta yi ma kyamar ma auren take ba ta gama amfaninsa ba, kuma za ta je ta bauta ga wani. To gaskiya ba haka auren yake ba, haka Allah ya kasance shi. Malama idan jahilcin ki ne ya sa ki ta wannan magana, to Allah ya baki ilimi, muna miki fatan alheri. Mu ba so muke ki fantare mu Ubangiji ba, ko ba buƙatar mu ne ki shiga wuta ko ki wasu maganganun da ba su kenan ba, duk da dai cewa wasu suna irin waɗannan maganganun saboda su samu falawa. Saboda za a ɗan samu kuɗi su kuma masu ba da wannan abin kila su kalli falawar ɗinta kila su ba ta kuɗi. To kuɗi na idan kin samu falawar, to aljanna ko tu jahannama, garki zaɓi, kuma to Allah ko zuwa ga shaitan, ina za ki tafi da wannan falawar ɗin idan kin same shi? Ko ba komai dai kitina, Allah ya halicci annabi Adam yana da mi yana da mishi. Da ya halitti annabi Adam sai ya halitti matar shi Hawwa. Idan da aure wani abun banza ne kamar yadda kai kike fadi, Allah ba zai wannan aikin ba. Kuma a cikin maganganunki akwai raina Ubangiji, domin Allah ba zai kaba da umarni a cikin Alkur'ani ya ce fankihu ma saba lakum, ya ce wa ankihul ayama, ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Duk waɗannan ayoyin da Allah yake magana a yi auren nan, a yi auren nan, kuma duk ki ɗauka maganganun Allah banza ne. Amma dai kina da kurakurai da yawa, ina tausayin ki wallahi, wallahi ina tausaya miki. Idan jahilci ne ya ɗauke ki to shi kenan, amma idan son zuciya ne fa za ki zauna kuma ki tambayi duniya mana, ki tambayi duniya manya-manyan mutane, manya-manyan mata a duniya da aurensu. Cire ma wannan zamanin tukunna, dukkan annabawan Allah, wa ma arsalna min qablika illa ja'alna lahum azwajan wa zurriya. Allah yake kafin kai ya Muhammad, dukkan annabawa, duk annabawa a nan in mun gada ma za mu iya cewa har annabi Isa. Tunda Allah ya ce wai bai aiko ba daga manzanni kafin kai sai da na sanya musu mata, kowa sai da na aurar ma. Akwai kuma matar da Alkur'ani yake shi Allah ne ya daura mata aure a sama, yanzu Allah ne zai aikin banza ke bai wa Allah? Yanzu Allah ya dauki auren wata mata ya ce ya aure mu annabi, zawwajnaka ha, zawwajnaka ha, suratul Ahzab. Yanzu ke bai wa Allah, kina ganin Allah yayi wannan duk amma aikin banza yake? Kai baki mutunta Ubangiji ba, wallahi baki mutunta ma Allah ba. Akwai alamar asara tattare da ke, to asara ce ba ma son ki yi, shi yasa ma muke faɗin wannan maganganun. Kuma annabi karara ya fito yake annikahu sunnati, aure sunna ta ce wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Yanzu ke kina kyama, kuma annabi ya ce duk wanda ya kyamaci auren nan to baya ma tare da ni duniya da lahira. Anya ba mu san inda za ki je ba, domin idan duniyar shi ne in kin tafi wajen Amurka wajen Trump yana da mata. Idan duniyar shi kike ji kenan ko? In kin tafi wajen Donald Trump ne ko Trump? To Trump yana da mata. Idan kin tafi Amurka ko? Wanda ya saukawa yake da suna? Biden. Yana da mata ko? Bill Clinton. Ware ne dukkan kirgaman shugabannin Amurka in duniyar ci kike ji. Shi mata ke ba musamman ya tsaya daga ina kika sauko ba. Kar bura mai ba shi ko fara fada ne to kuma daga nan da ba su kenan. Saboda mu akwai cire rai. Akwai cire rai. Idan kuma daraja ce a duniya gaba ɗayanta to annabawa sun yi. Idan mulki ne gaba ɗaya to ga waɗanda suke mulkar duniya. Ina jin ko anan wai Margaret Thatcher ake ce mata kowa ce ce. Tana da miji a yi wannan sarauniyar Ingila. Ko ba ta da miji? Tana da miji. A nan ma idan ka shigo duk manyan mata da suka fice da manyan mutane tsofaffin manyan shugabannin ƙasa duk suna da mata. Duk manya-manyan mutane da ka sani da sarakuna a ƙasar nan da malamai yanzu duk kina son ki nuna aikin banza suke kece ke kadai maliyaciya ku yi hakuri da Allah da wannan lafazin kece ke kadai za ki fito ki yi wannan magana kina son ki ce matan annabawa sun bauta ma wasu ƙarti ne kina son ki ce matan waɗancan shugabannin ƙasashen da muka faɗa sun bauta matan sun bauta ta wasu ƙarti ne kina son ki ce duk malami matan sun bauta ta wasu ƙarti ko kina son ki ce mana duk masu kudin nan da mata suke auren su duk bauta suke ma ƙarti to kika wa kake ce kasuwar banza wallahi tallahi don abun ma da nake ji miki tsoro kowa yana fatan ya nuna ɗansa a duniya kuma ke ban yi tsammanin zina aka yi akan titi aka haife ki ba ban yi tsammanin haka ba kuma in haka aka yi to ki fito ki gaya mana cewa ubanki ma ba aure shi ba a maganar gaskiya da aimana ko ba haka ba ne kuma ki nuna mana uwarki bautar ƙaton banza ta yi tun da ta ce a yi ana bauta ma wasu ƙarti ne kawai to ki nuna mana ki fito da Allah ki sake wani bidiyon kice ai uwarki mata bauta ma wani katon banza ne malam in kana magana baka san me kake yi ba jahil da duniyar ce yar kani wut ne ko to in ma yar kani wut ne a cikin kani wut mutane mata nawa suka yi aure saboda sun san mutuncin su ko ba haka ba kuma kowane mutum yana gadara da ɗa kowane mutum yana gadara da uwarsa ko da mutum yana gadara da ubansa saboda ta hanyar aure ya fito ke ba mu san da me zaki gadara ba ta ina kika fito ta ina idan aure ne ya miki sutura yasa ya miki sutura to ya kamata ki san mutuncin aure ki san cewa shari'ar Allah ne ba shari'ar wani muna son mu ji daga gare ki cewa ta ina kika fito ta ina in kin ce ta hanyar aure ne to aure ya mutunta ki in kuma kin ce ba ta hanyar aure ba ne to shi kenan to wannan kuma ba za mu yi mamaki ba sai ki ci gaba da zama ba aure amma ina jiya miki tsoron ƙarshe don watakila za ki mutu kina tallanta ba koshore kun san koshore ko wata taba ce wanda ake haɗa ta da jarkanwa mai shanta ma baya iya haɗiye ta zubarwa yake to duk inda ka samu tsohuwar karuwa da haka take karewa da tallan sigari da tallan taba ko shore sai ajewa masu karta ta abin nan katin su haka suke karewa to karki shiga wannan layi gaskiya ba fata muke miki ba amma lallai ne ki tuba ma Allah don kin wulakanta abin da Allah ya magana a kansa kuma Allah ya yi kai ma ina so in kare muku gaba ɗaya fa ubangiji cewa wa mun kulli shay'in khalaqna zawjayn kowane abu da ka sani wallahi mun halittar shi yana auren juna saboda muhimmancin aure komai Allah yake komai a duniya yanzu masara in kana son kana ci ba za ta samu ba sai an yi aure shinkafa ba ta iya haihuwa sai an yi aure ƴaƴan gwaiba ba sa iya haihuwa sai an yi aure. Kaji da ake ci ba a iya samun su sai sun yi aure. Sharu da ake kai komai hatta wutar lantarki sai an yi aure take zuwa. To ta yaya wani mutum zai kushe mu aure? Komai da ka sani a duniya Allah yake na yi shi mai aure ne. Kuma ko wannan abin da yake daukan magana yanzu idan ba a samu aure tsakanin wayoyin ba, ba zai yi ba. Ruwan sama Allah ya gaya mana sai ya haɗa aure tsakanin gajimare da gajimariya sannan ake samun ruwa. Yaya wata matsiya ce za ta zo ta kushe wannan abin da Allah ya yi, duk wannan ginin da Allah ya yi? Kai ki yi zaɓo. Ina ba ki saƙon ki tuba ma Allah kuma na sai hajji, ki tuba ma Allah. Wallahi ki gaggawa, in ko ba haka ba ina da tsammanin za ki mutu kina kallon foshore. Wallahi ba na da gaske nake gaya ba wanda zai fito ya ci mutuncin Ubangiji, ya ci mutuncin annabawa, ya ci mutuncin matan annabawa, ya ci mutuncin dukkan masu mutunci. Kowa yana son ya fito ta hanyar aure, ki fito kina kushe aure. Na yarda idan kin ce misali zamantakewar wasu ma'aurata ba sa yin sa daidai. Wannan wani abu ne wanda yake yi. Wannan wani abu ne ma'qul. Wannan hankali zai gane. Amma ki soki auren gaba ɗaya ki sai aikin banza ne. Wannan ba ke isa ba. Ba a duniyar addini ba, kai ba a duniyar ba mulki ba, ba a duniyar siyasa ba, ba ma a kowace irin duniya ba ce. Don haka ki hankali. Ki hankali wallahi ina tausaya miki. Wallahi ina tausaya miki. Duk masu kai sai ku ce da za su yi magana a wane ne wane ne. Kaɗan ne Ubangiji in ya tashi miki abin ba daɗi. Ba daɗi. Saboda haka gaskiya ki gaggauta tuba da zuwa ga Allah. Ni wannan shi ne abin da nake jan hankali. Idan kuma dama ba ki fito ta hanyar aure ba, to shi ma sai ki fito ki faɗa. In ga mun san tushen ki kenan, dole ki soki aure. Amma in dai aure ne ya samar da ke, to ba za ki soki aure ba. Domin ɗan adam akwai aibi ya soki asalinsa. Akwai hauka ka soki asalinka. Ko ba haka ba ne? Akwai hauka ka soki asalinka. Ba daidai ba ne? So Allah ya kyauta. Ni na zan zata ji wannan saƙon. Tabbas zata ji. Yawa kuma daga nan SMC ne, Federal Teaching Hospital na Gombe. Wani wanda ake ce ma da korofi yake magana. Na wani magana gaskiya ne, nasiha kuke mata wallahi ta tuba da zuwa ga Allah, ƴar uwar mu ce musulma. So da haka bai kamata ka fan ɗare ba. Ki ji tsoron Allah wallahi, ki janye maganganunki. Ki bar mutane wannan harkar ta wuce harkar fina-finai ba. Aure shari'ar Allah ba fina-finai ba, ba followers ba ne kuma. Shari'ar ce ta Allah. Ki bi Allah, ki tuba ma Allah, ki janye waɗannan maganganu. Iyayenki aure suka yi suka haife ki, ba zina suka yi suka aure ki suka haife ki. Saboda haka kina da asali ne kyau, kar ki ɓata asalinki. Allah ya shirye ni, ya shirye ki. Ya shiri kuma dukkan sauran al'umma. Babu tahrimi zulmi wal amru bi raddil mazalim. Babin da yake cewa zalunci harabun ne. Sannan kuma da umurni akan mayar da abin da ka zalunci mutane shi. So na farko zalunci haram ne. Na biyu idan kana son a karɓi tubanka, to sai ka mayar da abin da ka zalunci mutane. In ka taɓa yin sata, to akwai aiki. In ka taɓa zagin wani ba haƙƙi, akwai aiki. In ka taɓa cutar wani ba tare da haƙƙinsa ba, to akwai aiki. Tubanka ba zai karɓu ba sai ka mayar da abin da ka cuci wannan mutumin, ko kuma ka nemi yafiyarsa ya yafe ma. قال الله تعالى الله يكي ما للظالمين بابك الظالمين من حميم ولمسوي ما قال الله بسياري كي كاتب غنين ولمتون دي يكي صن الظالمين إن بغا غمتون ينا صن الظالمين تشيما الظالمين أما عادة للمتون من كنتي ودي يكي حان ظالمين بل صن الظالمين kisa Allah ya ce ma lizzalimina dukkan azzalimai a duniya ba su da min hamimin wani masoyi wala shafi'a kuma ba su da wani mai zainin su wanda zai karfi ceton su a gurin Allah yuta'u wanda kuma za a yi masa da'a kuma ko a hukumance da san samu ne in banda hukuma in ta lalace duk wanda ya zalunci wani aka kawo shi gabanta to sai wani yazo kuma yana son ya cire shi daga zalunci to bai kamata a yi wa wannan mutumin da'a ba dan cire azzalimi akan zalunci ya kamata ya bar azzalimi a hukunta shi da zalunci sa haka ne Allah ya sake faɗi yace wa ma lizzalimina min nasib babu ga azzaluman duniya wani min nasib wani wanda zai ce makin to waɗannan ayoyi masu zaluntar mutane a cikin daji masu kama mutane suna sayarwa suna karɓan kuɗi masu kama mata suna musu fyaɗe a daji masu kama mutane suna karansu suna kashewa masu kama mutane suna dukan mutane wasu su karɓi kuɗi kuma su kashe to Allah ya ce ba su da matoya ko suna da shi kuma suna da mataimaka ranar tashin alkiyama ba su da shi abin tausayi wallahi kamar yau za mu mutu duka wanda ya kashe wani kamar yau shi ma ranar su za ta zo zai mutu Fir'auna ya kashe mutane yanzu labarinsa ake bayarwa faja'alnakum a'adid mun sanya shi da shi da mutanensa zance kawai ake in bayanin ya zo a kansa sai a yi amma yanzu baya duniya duk wanda yake son yanzu ya nemo Fir'auna a wannan duniyar ba zai samu ka yi iya bakin kokarinka shi ne watakila a ce ka samu gawarsa amma shi ba za ka same shi ba an kuma gama da shi kuma Allah ya ce bayan mun gama da shi yu'raduna alayka muna fijiro masa da wuta ghuduwan wa ashiya da safe sai mun girka wuta mun girka ta akan Fir'aun idan magariba ce sai mun girka wannan wutar ya ce wannan a rayuwar duniya a yanzu haka haka ake haka Allah ya faɗa sannan sai ya ƙara maka ya ce wa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama kuma yuradduna zan mayar da Fir'aun ila ashadd al'azab zuwa ga azabar da tafi wannan wata riba aka ce dan kin na ba ka ji tsoron Allah ka tuba wallahi ka ji tsoron Allah ka daina dan ni na tabbata ba za ka tsere ba ubangiji ba kuma duk waɗanda ka kashe ko duk waɗanda ka zalunta wallahi suna jiran ka a nakara kuma za ka gamu da su wannan tabbas ne za ka mutu kuma za ka gamu da wannan abun wa ma lizzalimina min nasib Allah ya ce azzalimi ba shi da mataimaki wa amma al ahadith ma dai ta amma hadisai da suka zo akan wannan fa minha daga cikin hadisan hadisu abi dharr radiyallahu anhu hadisin abu dharr Allah ya dade shi al mutaqaddim fi akhir al bab bab al mujahid wanda za a gabatar da shi ko wanda aka gabatar da shi a babin jihad وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله صبت جريش يتي اتقوا الظلم كجطرا ظالمك فإن الظلم دميك ظالمك ظلمات يوم القيامة ذات وتدهو نيران التاشن القيامة دوان دي ظالمك ذي قدوه أران التاشن القيامة wattaqu shuhha kuji tsoron ruwa fa inna shuhha yata domin ita ruwa ahlaka man kana qablakum ta halakar da waɗanda suka kasance kafin ku hamadakum wannan abun ya dauke su ala an safaku dima'akum har ya kai ga cewa sun zubar da jinin junansu wastahallu ma'arimahum kuma suka halaltar da wasu abubuwa da Allah ya haramta musu saboda duk wanda zai zalunci kamar sai ya haramtar ko sai ya halattar da mai haramun sannan ya kai ga zalunci ku ji tsoron wannan sharhul hadith qala al-mu'allif rahimahullah mawallafin littafi Allah ya masa rahama yana cewa babu tahrimuz zulmi babin da aka haramta zalunci wal amru bi raddil mazalim da umurri da amayar da abinda aka zalunci wadanda aka zalunta amayar musu da haƙƙi yani malai yace abinda ake nufi da wannan ya mayar da zaluncin da ya zalunta ila ahliha zuwa ga masu wannan haƙƙi ka taba zaluntar wani to ka mayar masa da haƙƙinsa هذا الباب ما ليس ولن باب يشتمل على الأمرين ياتكتر أكم أمرني بداديو الأمر الأول أمرني نفرقو تحريم الظلم ذلك في عرب والأمر الثاني الأمر نبيكما وجوب رد المظالم وجبت أمير دكايا ذلك إذا كاتب ذلك ترويقو ساتا قولا لما سحكي قولا أبو to kamar masa da haƙƙinsa wannan shine sharadin za a yafe maka wato zalincin da kai idan ka tuba wa alam yace ka sani anna zulma shi zalunci huwa naqsu shine tauye wani abun wani ko idan ka tauye haƙƙin Allah to ka zalunci Allah idan ka tauye haƙƙin mutane to ka zalunci mutane قال الله تعالى الله يكي تيوى يكي كلتا الجنتين واتر قونكي قدابيو تواني متون لأكي مسا قونكي قدابيو فو آتت أكلها يكي أبين تنتينا زوا متى ولم تظلم منه شيئا بمظالم تبونت دكومي با معنى شيني ولم تنقص منه شيئا بمتوي مسا كومي با daga wannan gonar mun ba ta duk abin da take bukata gonar yani lam tanqus minhu shay'a ba mu tauye masa komai ba a cikin amfanin gonar sa wannan kusu ma da yace shi ko tauyewa imma an yakuna bit tajarru' ala ma la yajuz lil insan ko dai tauyewan ya kasance mutun ya fito yayi fito na fito ne akan abin da bai halatta gare shi ba na haƙƙin wani yayi ta'adda ya kwaci wa imma ko kuma ya zamanto hanyar zaluncin ta biyu bit tafridi fi ma yajibu alayhi ya jinkirta wajen abin da aka wajabta a kansa an gane ko dai kai ta'adda kai alkafura ka danne haƙƙin wani to wannan shine na kanso ka tauye masa haƙƙinsa ko kuma ya zamanto cewa ga abin da zai amfane ka sai ka ƙi ka zauna kan ƙememe ta ƙi misali an kira sallah ka ƙi ta san lokaci kuma kana da dama wannan tafridi ne ka zalunci kanka da kanka ne ka yi ma kanka na ƙasu darajar da ake bayarwa ka tauye ma kanka wa bidhalika yace malai yace saboda haka yaduru zulmu zalunci yana jujjuyawa ne ala hazainil amrayni akan waɗannan al'amura guda biyu imma tarkul wajib ko ne ka bar wajibin da Allah ya dora maka wa imma fi'lul muharram ko kuma ka aikata abin da aka haramta an gane ko malati wa zulmu naw'ani zalunci nau'i biyu ne zulmun zaluncin da yake ya ta'allaqu bi huquqillah yana rate da haƙƙin Allah kare kenan akwai masu zaluntar Allah Allah ya kiyaye mu wa zulmun ko kuma wani zaluncin ya zama ya ta'allaqu bi huquqil ibad yana rate ne da haƙƙoƙin bayi wa a'zamuha amma mafi girman zalunci shine al muta'alliqu bi huquqillah wal zaluncin da ya rate da haƙƙin Allah to wannan ya fi kowanne girman muni misali malai ce al ishraku bihi ka hada Allah da wani domin Allah daga cikin haƙƙinsa shine ka bauta masa shi kadai kar ka hada shi da kowa to idan ka hada shi da wani ka zalunci shi fa inna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama da lillan li annabi tira da amincin Allah tabbata gare shi su ila an tambaye shi ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne yafi kowanne girma fa qala sayyidi an taj'ala lillahi niddan ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka kuma Allah din shi ne ya halitta ka ويليق الظلم بالكبائر كما وان ظالمين da yake bin wannan shine abin da yake bin wannan cikin kaba'irai shine wato zaluncin da suke haɗe da wannan da shirka da kaba'irai summa zulmu fi sazair sanan zaluncin da yazo kuma a cikin kananan zunubai amma fi huquqillah malaita zalunci a cikin haƙoƙin Allah fa zulmu shine zaluncin da ya duru ala salasati ashiya shi yana jujjuyawa ne akan abubuwa guda uku bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallam fi khutbatihi hijjatul wada annabi ya bayyana waɗannan zalunci guda uku da suke abin nan suke suka kasu gida uku annabi ya bayyana su a hudubarsa ta ban wato a hajjin sa na ban kwana fa qala annabi yace inna dima'akum lalle jininku wa amwalakum da dukiyanku wa a'radakum da mutuncinku haramun alaikum haramun ne akan ka hurmati yawmikum hadha ka kamar haramcin yau din nan naku ko alfarmar yau din nan taku fi shaharikum hadha a cikin wannan watan naku na Zulhijja fi baladikum hadha a cikin wannan garin naku na Makka kada wani azzalimi ya dauka wai zalunci sai kai shi ne a Makka yake magana ko ina kai zalunci shi annabi lokacin da yake magana ne yake bayyana wa mutane a wannan garin naku amma a ko ina ka kashe rai to kai azzalimi ne sai dai inda kuskure az-zulmu fi an-nafsi huwa az-zulmu fi ad-dima wato zalunci akan rai ka kashe ran dan adam wannan zalunci ne fi dima'i a cikin jini domin dai wahala ka kashe dan adam baka zubar da jininsa ba ko saboda duk wanda ka kashe to kai zalunci a cikin jini kuma ka aikata abin da yake babban haram yaqulu yana kasancewa bi an ya'tadi al-insanu ala haqqi ghairi shine dan adam yayi shishigi yayi ta'addanci ala haqqi ghairi akan haƙƙin wani sa yanda mutumin da zai kwace dukiyar mutane ya kashe rayuka ya yi ta'addanci akan dukiyarsa akan jininsa akan ransa akan haƙƙinsa kuma haka ne ko yasuku dima ya zubar da jinin mutum awil juruf ko kuma wato yayi masa rauni aw ma ashbaha zalika ko wani abin da yake kama da haka malaiti az-zulmu fil amwal zalunci kuma a cikin dukiya ka zalunci mutum a cikin kudinsa bi an ya'tadi al-insanu shine mutum yayi ta'addanci wa yadhlimu ghayrahu fil amwal ya zalunci wani sa a cikin dukiya ka kwace masa kudi ko ka danne masa haƙƙinsa yaf'alu shay'an haka ne wa imma ko bi adamin bazlil wajib ko kuma ya zamanto ta hanyar rashin bayar da wajibi misali dukiyar ka ce amma kai kika cire mata zakka kai zalunci a cikin haƙƙin wani haka ne saboda in ka cire talaka zaka ba mu ko to yanzu da baka cire ba ka zalunci talaka yana da haƙƙi a cikin dukiyar ka shi zama Allah ya ce wa fi amwalikum haqqun ma'ruf a cikin dukiyarku akwai wani haƙƙi sananne tunda Allah ya ce haƙƙi ne to ba naka ba ne kai ne da kuɗi amma ba naka ba ne na wasu mutane ne in ku ka hana su to ka zalunce su a cikin kuɗinsu wa in ma bi itiyani muharram ko kuma ka je ba haram haka kawai dan ka yi kuɗi sai ka gina wurin batsa wurin zinace-zinace ka gina hotel ka ce a shiga a rinka zina ko ka gina mashaya da kudinka shine ka zo da kudinka a hanyar da bai kamata ba nan ma ka cuci haƙƙin dukiya wa in ma ko kuma bi an yamtani min wajibi alayhi ya hanu daga abin da ya zama wajibi a kansa kamar ya hanu ya kifi da zakka ko kuma can ya zamanto ka saka laborers ta aiki kuma ka cinye haƙƙinsu ka kibiyansu don ana yi ga mutum da kuɗi mai yau ya saka mutane su wuni suna sharban zafi kuma wallahi lokacin biyan su ya ce musu yana zuwa kuma ya tafi kenan wasu masu kudin suna yin haka saboda sun san ko an kai su wajen yan sanda su ma yan sandan sun zama na sayarwa ba abin haƙƙi yayi da yawa in ka je ba za a bi haƙƙinka ba kawai wani abu ake daban ko na'am wa imma an yaf'ala shay'an muharraman ko kuma ya aikata wani abu na haram fi mali ghairihi a cikin dukiyar walinsa wa amma zulmu fi arad amma zalunci a cikin haƙƙin mutuncin mutane kuma fa yashmilu al-i'tida'u 'ala al-ghayri wato ya tattaru shi kuma akan shishigi da ƙetare iyaka akan waninka bizina ka jefe shi da zina kuma baka da shari'a wannan ka taɓa mutuncin mutum an gane walliwadi ko kuma ka jefi mutum da rudu ka ce ai yana rudu alhali kuma baka gani ba wal qazfi ko kuma kai masa qazfi wama ashbaha zalika da makamancin wannan wa kullu dhulm dukkan zalimci da kasani bi anwa'i da nau'o'in sa muharramun haramun Allah ya haramta shi walan yajid az-zalim az-zalimi ba zai taba samu ba man yansuruhu amama Allah ta'ala wanda zai zo ya tsaya taimake shi a gaban Allah ranar tashin al-qiyama za ka zo ka tsaya ne ka ce kai ne mataimakin az-zalimi zai yi a nan ne watakila kai ta surutu in an bari zalunci zama ka ce ba haka ba ne ka ƙayyata mutane kuma ka san yana zalunci an gane ga wani ya yi mulki ya tara dukiyar mutane ya yi komai ya yi ƙememe ka fito a rediyo kai ta ziga shi to bayan an je lahira Allah ya ce ba za ka yi wannan ba ba za ka iya yi ba wannan amma yujadilullaha anhu yawmal qiyama cikin suratul nisa Allah yana tambaya yace idan mun kama shi wane ne zai zo ya jayayya da mu ranar tashin alkiyama yace ba haka abun yake ba waye isa to dai ka ji dai sai kai ma sai kai a hankali ko a nan duniya din kai kokari ka fitar da kanka ka faɗi gaskiya in dai ka san da gidanka yana zalunci ka ga ya masa gaskiya ya daina zalunci don kina taimakon da zaka masa Allah ba shi in ya ga dama ya ta miracin din appointment dinka ba shi kenan ba ai ka ku huta ka huta ko baka ji ba ne na'am walan yajid az-zalimu az-zalimi ba zai taba samu ba man yansuruhu amama Allah wanda zai taimake shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama qala Allah ta'ala Allah cewa maliz zalimin min hamimin wala shafi'in yuta babu ga az-zalimai wani masoyi kuma babu wani wanda zai zo yayi ceton az-zalimi a gaban mu ai masa da'a babu shi ka annabu yawmal qiyama cewa al'amarin yadda yake ranar tashin alkiyama la yajidu zalimu az-zalimi ba zai samu ba hamiman wani masoyi aw sadiqan ko aboki yunji wanda zai tsayar da shi min azabillahi daga azabar Allah wala yajidu shafi'an kuma ba zai samu mai ceto ba yashfa'u lahu da zai zo ya bada labarin ai masa ceto fa yufa'u ai masa da'a babu shi li'annahu mamdudun bi zulmi dole ne zai karbi hukunci da zalincin da yayi wa ghashmihi da fin karfin da yayi duka yana zama jingina ga wannan abin da wa udwanihi da ketar dokokin sa ne wa kana ta'ala Allah yace wa ma liz zalimin min nasib babu ga azzalimi wani mataimaki yani la yajiduna ansaran duk azzalimai ba za su samu mataimaka ba yansuruna hum wadanda za su taimake su wa yakhrujuna hum su fitar da hu da su min azabillahi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah fi zalika yawmi a cikin wannan wuni thumma zakara al-mu'allif sa'annan sai mawallafin littafi ya sake ambata rahimahullahu Allah ya masa rahama sai ambaci hadithu Jabir wato hadithin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu Allah ya dade shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala annabi ira da amincin Allah tabbata gare shi yace ittaqul zulma ku ji tsoron zalunci yani abin da yake nufi izab ku kiyaye zalunci kar ku afkama والظلم هو كما سبق ذلك شيء كما يدي غباك يد muka fada anna bai'a ko an bayyana ko an anna menene an bayyana cewa mun bayyana shi yaqulu nabi sallallahu alaihi wa sallam haka ne okay yaqulu fi haqqillah an bayyana mun bayyana yaqulu fi haqqillah muna wato mun bayyana cewa zalunci yana kasancewa cikin haƙƙin Allah wa yaqulu fi haqqi al-ibad kuma yana kasancewa cikin haƙƙin bayi na bayi na Allah fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi da yake ittaqul zulma ku ji tsoron zalunci ay la tazlimu ahadan kada ku zalunci wani mutum guda la ko anfusakum kada ma ku zalunci kanku da kanku wala ghayrakum kada ku zalunci wani kaga wannan kaida ai za a zo na lafiya baka zalunci kowa ba kar ka zalunci kanka kada kuma wani ya zalunce ka fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah domin shi zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama wa yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama laysa hunaka nurun babu wani haske illa man anara Allah ta'ala lahu sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka masa wa amma man lam yaj'al Allah lahu nuran amma ba duk wanda Allah bai sanya masa wani haske ba fa ma lahu min nur to ba shi da wani hasken da zai haskaka masa al insan malaji shi mutun in kana musliman idan ya kasance shi musulmi ne falahu nurun ko yana da haske bi kadri islami gwargwadon yadda musulunci sa yake walakin in kana zaliman idan ya kasance kuma az-zalimi ne an gane faqada min hadha an-nur zai rasa daga wannan haske na musulunci bi miqdari da gwargwadon ma hasala min az-zulmi gwargwadon abin da yayi na zalunci ya jama'a yanzu duk wanda yake zalunci yana ƙara ma kansa duhu ne ana ƙara rage masa haskensa a ranar tashin alkiyama idan zaluncin sa ya cika cip cip to zai tashi cikin duhu ba haske Allah dare ni Allah ya kiyaye li kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi da yake ittaqul zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawm alqiyamah domin shi zalunci duhu ne ranar tashin alqiyamah wa min az-zulmi yana daga zalunci ya ku mutane madalul ghani wato mawadaci ya ci bashi ya kibiya az-zalimi ne shi ma ka je karbi bashi kuma kana da kudin biya sai ka kibiya a wani hadisin manzo Allah cewa madalul ghani zulmun jinkirin mai wadaci mawadaci jinkirin da kake wajen kin biyan bashi kai azzalimi ne yanzu jama'a mutane nawa suka ci bashi kuma suna da kudin biya suka ki biya su azzalimai ne ko suna zo ko ba za su haka annabi ya faɗi ka tuba kawai haka ne dan haka duk wanda ya sa ana biyan sa bashi na rantse da Allah in kana da kudin ko su suka rage ma je ka ka biya yanzu in ko ba haka ba wallahi Allah zai rubuta ka cikin azzalimai kuma ranar tashin alkiyama za ka tashi cikin duhu saboda zulumatun yawmal qiyama Allah ya kiyace mu yani Allah ya wafa al-insanu ma alayhi wato abin da mutum ya kitikawar biyan abin da yake kansa na bashi wa huwa ganiyun yana da wadata bihi da wannan abu yana da wadata sai ya kibiya لقوله صلى الله عليه وسلم saboda fadin annabi da yace matsalul ghani zulmun kin biyan bashin mawadaci jinkirin da yake yi zalunci ne sai malin yace wama aktharun nas wama aktharul ladina yumatiluna fi huquqin nas yace mamaki ma yawan mutanen da suke kin biyan bashi kuma suna da halin da za su biya malai ce mamakin yawansu sun kai inda duk ba ka tsammani wajen yawansu amma dai anan babu ko? anan babu ko? kana da wadatar da za ka biya bashi kake biya? yanzu anan akwai su? kai muna da shakku malai ya ce mamakin yawan waɗanda suke da jinkirin biyan bashi kuma sun wadata daga barin wannan bashin mamakin yawan malai ce yati ilayhi sahibul haqq ma'abocin haƙƙin da yake bin ka bashi zai zo gare ka fa yaqulu yace maka ya fulan ya kai wani atini haƙƙi ka bani haƙƙi na mana da nake bin ka bashi fa yaqulu sai yace maka gadan gobe zan kawo ma wasu haka suke ko fa ya fihi min gadin gobe sai ya zo masa fa ya kuru sai ya ce masa ba'ada gadin sai bayan wata goben kuma wa hakaza hakaza ai kai har mutumin ya gaji ya daina zuwa ana yi ko shari'ar Allah kenan kai kai abun a koyi amma yanzu da shi shari'a tana ta tura maka a fili kuma kana ji kuma wallahi ban san ka ba ban san ka ba ya dan wani ka san yin karatu sai ce da shi ake to waye ya zo ya mana ana bin ka ba mu wallahi ba mu sani da malam kai hakuri wallahi kawai ka je ka biya su kayan su fa inna hadha dhulmu wannan zalimci yakulu dhulumatun yawm al-qiyama rana kafin al-qiyama zai zama maka duhu zai zama duhu ala sahibihi akan wanda yi wannan abu a gurguje ko muqalisa wata kushuha yace ku ji tsoron rowa ko kwadayi kwadayi akan mai al-hirsu ala al-mal ku rage kwadayin kudi domin ai kwadayin daga kudi ne yasa kana da abin da zaka biya bashi kai kibiya kwadayin kudin sai annabi ya ce ma ka ji tsoron wannan kwadayi zai jawo maka matsala fa inna ushiu irin wannan kwadayi ahlaka man kana qablakum shi halakar da waɗanda suke kafin ku ana bin ka baji kullun kana cewa gaba dai kuma ka kibiya dan kwadayi to ya halakar da wasu kafin kai li'anna al-hirsa 'ala al-mal domin kwadayi akan kudi malaka nan sallallahu alaihi wasallam muna qur'an Allah ya kubutar da mu yujibu lil insani an yakasiba al-mal fi ayyi wajhin kan yake kwadayin kudi yana yawajabta ma dan adam ya nemi kudin ta kowace irin fiska da yaga kawai zai samu kudi shin sai wasu ke cewa abin da ya shiga hannunka shine ne wajine halal yake tafo halal yake tafo haram ta ko ina saboda kwadayin kudi min halalin aw min haramin daga halal ne ko daga haram bal qala annabi alayhi salatu wassalam annabi yace ba ma haka ba kwadayin kudi hamalakum ya dauki wasu mutane kafin ku an hamala man kana qablana ya dauki wanda suke kafin mu ala an safa ku dima'ahu suka ta zubar da jinin su to yanzu kama mutane da ake ana karban kudi me ya dauki mutanen da suke wannan kwadayin kudi shi za annabi ya ce ya dauki wanda suke kafin ku sun zubar da jinin mutane saboda kwadayin kudi yanzu gashi nan yana faruwa ko wattahallu maharimahum suka halattar da abin da yake na haram suka ci gaba da aiki yasfiqu shahihu dima mai kwadayin kudi yana zubar da jinin mutum idan lam yatawassal ila qa'imihi idan bai samu dama ya kai ga zuwa ga abin da yake kwadayi ba illa bid dima'i sai in ya zubar da jini to zai zubar da jinin dan ya biya bukatar sa haka take faruwa ko kama ko alwaqi wa inda ahli shuh kamar yadda yake faruwa a wajen masu kwadayin kudin yaqta'una tariqa suna yanke hanya kaji ba malam kamar ya san halin da ake ciki a wannan Najeriya wallahi malam yaqta'una tariqa suna yanke hanya su tare hanya su ɗebi mutane kaga malam ba anan yake ba a Saudiya yake amma kaga koma baya duniya ya malam su amma kaga abin da yake faɗi malam da yake gaskiya dai guda ɗaya yake kawai yace suna yanke hanya su tare hanya alal muslimina akan musulmai wa yaqtuluna ar-rajula su kashe mazaje wa ya'khuduna mata'ahu su karbi kudin mutane su karbi dukiyarsu wa ya'khuduna ba'irahu su karbi raqubin mutum kaga yana bada misali da raqubi a can nan kuma su karbi motoci ba da dukiyar mutane wa kadhalika aidan yati hakaran kuma har yanzu ya'taduna 'ala an-nas suna ta'addanci akan mutane har waɗanda ba su yi ba musulmai ba fi dakil buyutihim su shiga gidajensu garuruwan su kokkona jigga shi na malam yanzu yana faruwa wa yantakuna hajaban buyutihim su keta suturar gidajen mutane su keta suturar mutane su kokkona gidajen fa ya'khuduna al-mal bil quwwa wal ghalaba su karbi kudi da karfi da rinjaya in baka ba su ba su kashe ka fa hadhara an-nabi min amrayni sai annabi ya tsoratar da mutane daga al'amura guda biyu min az-zulmi wash-shuh wa min as-suh ya tsoratar da su daina zalunci kuma su daina kwadayin kudi ta yadda har sai sun kashe mutane fa zulmu shi zalunci huwa al-iqtida'u 'ala al-ghayr shine kai ta'addanci akan waninka wash-shuh shi ko kwadayi huwa tamau fi ma inda al-ghayr kai rinka kwadayi abin da ke halin mutane in ba su baka baka kashe su fa kullu zalika haramun dukkan waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne walihada qala ta'ala fi kitabihi saboda haka Allah ya faɗa a cikin littafin sa yace ومن يوق شح نفسه wadda duk yaji tsoron afkar da kanka cikin kwaɗayin kuɗi ya tsare kanka fa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu rabauta a lahira. Ka rage kwaɗayin kuɗi malam, in ba haka ba zai halakar da kai. Ka rage kwaɗayin kuɗi, in ya zamu kai harka, in baka samu baka yi haƙuri. Kar ka zubar da jinin kowa, kar ka ci mutuncin kowa, kar ka wulakanta kowa, kar ka yi ƙwace, kar ka kashe wani, kar ka zubar da jinin wani, ka daina ƙwace. Ka yi haƙuri da kwaɗayin kuɗi, in halar sun zo ka kashe, in babu kuma ka yi haƙuri. Ka yi ma kanka ƙoro, ka hana kanka wannan kwaɗayin, Allah ya ce za ka zama mai samun rabo gobe kiyama. Fa dallatil aya, aya sai ta nuni ala anna man lam yuqa shuha nafsihi, akan duk wanda bai hana kansa irin wannan ba, fala fala anahu, ba shi da rabo ne. Duk waɗannan da suke janin suna waɗannan abubuwa, ba su da rabo ne a lahira. Fala ala anahu, yace al muflihu, mai rabo man waqahu Allahu shuha nafsihi, wanda Allah ya tsare shi daga kwaɗayin kansa da kansa. Malaikai nas'alullaha salama, muna roƙon Allah ya tsare mu, ya ba mu aminci, ya ba mu zaman lafiya. An yu'izana, ya tsare mu, wa iyyakum, da ku min az-zulmi, daga zalunci. Wa an yuqina shuha anfusina, kuma Allah ya kare mu daga kwaɗayin zuciyar mu da take yi na son kuɗi. Allah ka tsare mu daga wannan kwaɗayin, kada ya kai mu ga halaka. Wa shururiha, Allah ka tsare mu daga sharrin rayuka da suke da kwaɗayin wannan kuɗin.
قال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. ربنا عملنا من لدنك رحمة وحيدنا من أمرنا رشدا. اللهم كتلي منك ذلك, اللهم كتلي منك فرعين الذي على قدمه. اللهم نرقوك يا الله كفنيا مؤكد ديني, اللهم كفنيا مسكين ولا الدذاس ربوت قوم القيامة. Allah ka raba mu da dukkan wata fitina, Allah ka zaunar da mu lafiya, kai mana albarka cikin gidajenmu, kai mana albarka cikin dukiyarmu da iliminmu da matanmu da ƴaƴanmu. Ya Allah ka tsare mu daga dukkan fitinar wannan zamani, ka tsare mu daga waɗannan azzalumai. Ya Allah, wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah kai mata adadi wajen daidaita al'amuranta. Ubangiji muna roƙonka ya Allah masu jagoranci a ciki, ya Allah ka sa zukatanmu zaman to masu tausayi. Allah ka ji tausayin mu, ya Allah kai mana rahama. Babu damuna mai albarka. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.